نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدى ساكة سادواء وانا ينبتشي بتالك البركة نرانا الجمعة يومنا شاترا قوتا صفر هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدى نقليه لدى أربعين لهدو wanda ya daidai da 16 ga watan 9 miladiya ta 2022 a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin garin Kano, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surat Ali Imran. Wannan shine darasinmu na 9 a cikin tafsirin wannan sura. Kafin mu shiga, akwai mahaifiyar dan uwanmu Alhaji Muawiya na Alhaji Umar Hamza da Allah ya mata rasuwa ranar Lahadin ta gabata, kai mata jana'iza ranar Litinin, sa ta addu'a, Allah ya yafe mata, Allah ya gafarta mata, Allah ya yanta da rahama, Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna ce makomarta, inda ta bari a baya Allah subhanahu wataala ya alkinta mata ya kula mata da su. Allah ya jikan dukkan wasu wanda suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya cika mana da imani. زامو تاشي أكن آية تقوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب.
ألا ملوك كنسل كيتي إن الذين كفروا lalle waɗanda suka kafirta, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a, dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai ba a gurin Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, waɗannan su ne makamashin wuta. Ka da'abi ali fir'auna, halinsu dai kamar halin mutanen fir'auna. Wallazina min qablihim, da waɗanda suka gabace su. كذبوا بآياتنا، سنكرية آيو يمه فأخذهم الله بذنوبهم، سيألا يكاما سد ليفكنسو، والله شديد العقاب، ألا مثنن أقوباني. أباية كم أبنجي سبحانه وتعالى أين تقباتا يا أم بتشيوا إن الله يا أم بتشيوا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه. يا أبنجي مكيم تتر متانيني أوترى ندبابك وكنت أشكنتا. Ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin ranar alkiyama, duk wanda ya ji ranar alkiyama zai yi tunanin hanyar da zai kubuta. To taƙila wani ya yi tunanin dukiyarsa ko ƴaƴansa ko wani wata alfarma za ta sa ya samu kubuta ranar gobe kiyama. To shine Allah subhanahu wataala ya ce a kafirai waɗanda basu bi Allah ba, babu abin da zai kubutar da su, dukiyoyinsu ko ƴaƴansu ba za su kubutar da su ba. Kuma Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda ya saba, duk sanda ya ambaci wani yanayi na mutanen kirki, kamar yadda ya ambaci mutanen kirki ar-rasikhuna fil ilmi, da irin addu'a da suke ta yi, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, suke roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su sabati da dawwama da jajircewa akan addinin su, akan shiriyar da ya ba su, sannan kuma ya ba su, ya yi musu rahama, rahama a nan duniya da lahira. To sai Allah subhanahu wataala ya faɗi kuma halin da kafirai za su samu kansu a ciki, halin da za su tsinci kansu a cikin ranar alkiyama. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya saba, idan ya faɗi muminai da sakamakonsu, sai kuma ya faɗi kafirai da irin sakamakon su. Allah ce innal ladina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta da kowane irin kafirci, kafircin kin yarda da samuwar Allah ne ko kuma kafirci na ainihin inkarin uluhiyar Ubangiji, cewa Allah ba shi kadai ne ya cancanta a bauta masa ba, ko inkarin sunayensa ko sifofinsa ko shari'arsa, ko aikata wani abin da zai sa mutum ya kafirta, kamar yadda da cewa wani ma Allah ne ba Allah ba, ko kuma ƙaryata wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya umarni ko ya wajabta a yi imani da shi. Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a yi imani da abubuwa guda shida waɗanda su ne usulul iman as-sitta, tushen imani ko rukunan imani guda shida: imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da ainihin ƙaddara mai kyau ko mara kyau. To duk wanda zai kafirce wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida, to wannan yana daga cikin allazina kafaru, wanda suka kafirta. Anan da Allah subhanahu wata'ala yake innal ladina kafaru, da suwa yake? Wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin mushrikai, mushrikan Makka, waɗanda su ne galibi idan aka yi amfani da allazina kafaru, to su ake nufi a Alkur'ani. Saboda haka su ne ake nufi anan, wato waɗanda suka kafirce wa annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka iyadda da manzancinsa, suka iyadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi na Alkur'ani. Wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin Yahudawan Banu Quraiza da Banu Nadir, waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iske su a Madina, suka kafirce wa abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi na manzanci, suka kafirce wa Alkur'ani, suka iyadda da gaskiyar da Allah ya turo shi da ita, da kuma Nasara na Banu Najran, waɗanda har suka yi wutar take daga garinsu Najran suka zo Madina domin su yi muƙabala da annabi sallallahu alaihi wasallama, su ƙalubalance shi akan abin da yake ambata na cewa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne ba ɗan Allah ba. To aka ce su ake nufi da allazina kafaru. To abin da zai ƙarfafa wannan zance na cewa su ake nufi, wato yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu da abin da ya samu Fir'auna. Aka ambaci sunan Fir'auna, wanda shi Fir'auna shi suka fi sani ko shi ya fi kusa da su, domin shi ne wato wanda ya gallaza wa Banu Isra'ila. Saboda haka ambatansa ya fi yawa a gurinsu, ko sun fi tuna ambatansa fiye da yadda suke tuna ambatan Adawa da Samudawa. Larabawa kuma sun fi tuna Adawa da Samudawa, saboda wasu ne da suka rayu a yankin da su ma suke rayuwa a ciki. Annabi Salih da Annabi Hud dukkaninsu annabawa ne Larabawa, saboda haka sun rayu tsakanin ƙasar Yaman da kuma cikin ƙasar Hijaz. Saboda haka Larabawa, mushrikan Makka, sun fi sanin labarin Samudawa da Adawa da Samudawa, su kuma Banu Isra'ila sun fi alaƙa da labarin Fir'auna da mutanensa. Saboda haka anan an ambaci Fir'auna da sunansa da shi da mutanensa. Saboda haka kaga ashe ayar ta fi kusa a ce tana magana ne akan su ahlul kitabi, waɗanda daman kuma surar mafi wato mahimmancin manufar saukar da surar shi ne gyara wa su Nasara da sauran ahlul kitabi zama, da kuma gyara musu fahimta musamman dangane da abin da ya shafi annabi Isa alaihi salam. Saboda haka zai yiwu kuma allazina kafaru anan ana nufin dukansu, ana nufin mushrikan Makka, Larabawa da suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallama, ana kuma har ila yau nufin ahlul kitabi Yahudu da Nasara dukkaninsu. Sai dai an ambaci Fir'auna saboda wato gargaɗin da ake yi da jan hankalin da za a yi wa Yahudawa da Nasara anan ya fi kusa da manufar surar, saboda abin da ya shafi Larabawa, shi yasa aka ambaci sunan Fir'auna. Allah ya ce innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, waɗanda suka kafirta dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai ba, wato ba za su ishe su ba, don sanda aka ce kana da abu ba zai wadace ka ba, ma'ana dole sai ka nemi wani abu daban, wannan da kake tare da shi ba zai wadace ka ba. Anan ana nufin ba za su amfane su ba, ballantana su kubutar da su daga azabar Allah. Amwaluhum shine abinda suka tara na dukiya, wannan ya kunshi dukiya ta tsabar kuɗi ko kuma dukiya ta ainihin amfanin gona ko kuma dukiya ta dabbobi. Galibi Larabawa sun fi ta'amuli da dukiya wacce ta shafi dabbobi, raƙuma da kuma shanu da ƙananan dabbobi. Galibi wannan ita ce dukiyarsu. Mutanen Madina galibin dukiyarsu ita ce abin da ya shafi harkar noma da sauransu, ahlul kitabi kuma harkar kasuwanci da kuɗi. Saboda haka amwaluhum ana ya kunshi kowace irin dukiya, sawabin dukiya ce ta tsabar kuɗi ce ko kuwa a dukiya ce ta amfanin gona ko kuma ta dabbobi wato kiwo. Sannan Allah ce wa amwaluhum wa auladuhum wala auladuhum. Aulad su ne ‘ya’ya. Kalmar alwalad a larabci ta kunshi ɗa, namiji ko mace, duka ana kiransu alwalad. Kuma ce auladuhum ana nufin ‘ya’yansu da suka haifa da kuma ‘ya’yan ‘ya’yansu maza. Abinda ya tafi har illa masha Allah, wato wa inna zalam bi mahdhi dhukuriyya. Saboda ‘ya’yansu da ‘ya’yan ‘ya’yansu maza da jikokinsu haka. To wannan Allah ya ce ba lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a, min Allahi ay min uqubatihi. Ba za su iya wadatar da su, su ba su kariya, su tsirar da su daga uqubar Allah subhanahu wa ta'ala ba yayin da za ta zo musu. Ba za su iya kare su daga uqubar Allah ta duniya ba, haka nan ba za su iya kare su daga uqubar Allah ta lahira ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wala yajidu lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Allah ce ka gaya musu man dhal ladhi ya'simukum min Allah, wane ne zai kare ku daga Allah. In arada bikum su'an, in ya nufi mummunan wato azaba gare ku, aw arada bikum rahma ko ya nufi ku da rahma, wala yajidu lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, kuma za su samu mai jubintar al'amarinsu ba ko mai taimaka musu. Ubangiji ya nuna cewa ‘ya’yansu da matansu ba za su amfane su ba. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. ‘Ya’yansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba, ranar da dukiya da ‘ya’ya ba za su yi amfani ba, illa man ata Allaha biqalbin salim, sai wanda ya je wa Allah da wato lafiyayyar zuciya, zuciyar da take cike da tauhidi. Allah subhanahu wa ta’ala yana magana game da kafiri na gobe kiyama, lokacin da aka bashi littafinsa a hannun hagu, suka cewa ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, dukiyata bata wadatar da ni komai ba, sannan ikon da nake ji da shi ya ɓace min da gani ɓat, wato yanzu babu wani abu da nake wato da nake takama da shi a duniya, anan babu shi, ban da shi babu abin da zai amfane ni. Saboda dukiyoyinsu da suke takama da su da ‘ya’yansu ba su amfane su ba, sai dai su zama wata hanya ce ma da Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani da ita wajen azabtar da su da wahalar da su, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa dangane da munafukai cewa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah yace fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kada dukiyoyinsu da ‘ya’yansu su baka sha'awa, kada kai sha'awar dukiyarsu da ‘ya’yansu. Innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, kawai Allah yana nufin ya azabta su ne da su a rayuwarsu ta duniya. Wa tazhaqa anfusuhum kafirun, kuma rayukansu su fita daga jikinsu suna kafirai. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar sa da yake yi kamar yadda yazo cikin sahihaini hadisin al-Mughira ibn Shu'bah, illa cha wala yafa'u zal jadd minka al-jadd, wato mai wadatarsa ba za ta amfane shi da komai a wajenka ba. Wannan yana nuna cewa kafirai ba za su amfana da dukiyoyinsu ba, ba za su amfana da ‘ya’yansu ba a nan duniya, ba za su amfana da su a lahira ba. Saɓanin muminai waɗanda waɗannan abubuwa suke musu amfani a duniyarsu. A nan aka fara da maganar ‘ya’ya. Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum, aka fara da maganar dukiya, sannan aka ambaci ‘ya’ya. An ambaci dukiya saboda ita ce mafi wato tafi yawan amfani ga mutum sama da ‘ya’yansa. ‘Ya’yansa wani lokaci su amfane shi, wani lokaci ba za su amfane shi ba, kuma ma ‘ya’yan idan yana tare da su suna ana buƙatar dukiyar, sai da dukiyar ne rayuwarsa shi da ‘ya’yan za su inganta. saboda haka ita dukiyar tafi zama abun bukata sama da su ƴaƴan shi yasa sai aka gabatar da ita anan ubangiji subhanahu wataala yana ga yawa kafirai wannan magana cewa lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a dukiyoyin su da ƴaƴan su ba za su wadatar da su komai a gurin Allah ba ba za su iya kare su daga azabar Allah ba yayin da Allah ya so azabtar da su a duniya ko kuma ya nufi kama su da azabar sa a lahira babu abin da zai iya musu amfani cikin waɗannan abubuwa saboda me saboda tutiya da suke yi da dukiyoyin su na tutiya da ƴaƴan su a tsammanin su cewa Allah subhanahu wataala bai ba su dukiya a nan duniya ba ya ba su yawan ƴaƴa sai dan suna da wani babban matsayi a wajensa tunda har yayi musu wannan goma na ta arziki a nan duniya ya ba su dukiya maduduwa ya ba su ainihin ƴaƴa zarata wannan alama ce da take nunawa a zatan su Allah subhanahu wataala yana son su saboda haka ko an je lahira za su cancanci irin wannan karramawar a can ma ubangiji subhanahu wataala zai tila musu goma ta arziki za su ji dadi a lahira saboda ganin yadda suka samu duniya a nan suka samu dukiya a nan to shine ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana irin wannan da'awar ta su a wani wuri ubangiji ya ambaci mana ya ambata mana wanda cika baki da suka rika yi wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa nahnu bimu'azzabin suke cewa mu muka fi yawan ƴaƴa mu muka fi yawan dukiya da ƴaƴa kuma mu ba waɗanda za a yi wa azaba bane Allah ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yanzu baka ga wanda ya kafirce wa ayoyinmu ba yake cika baki yana cewa la utayanna lalle za a ba da dukiya da ƴaƴa wato yana nufin alahira kamar yadda aka bashi a nan duniya in ce shine al-As ibn Wa'il as-Sahmi yadda aka bashi dukiya a nan aka bashi yawan ƴaƴa a nan duniya to alahira ma yana cewa can ma ta muce saboda haka can ma yana rantsuwa cewa sai an bashi dukiya sai an bashi ƴaƴa kamar yadda Allah yake cewa kafiri yana cewa la in ruj'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna kuma in idan har aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na to a can ma ina da mafi kyan sakamako wato saboda me saboda anan ma hakan aka yi mun don haka a lahiran ma hakan za a yi mun wala in ruj'tu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba kafirin da yake muhawara dan uwansa bayan ya shiga gonar da Allah subhanahu wataala ya bashi take cike da ni'ima kuma ya gode wa Allah ya yadda ya bauta wa Allah shi kadai sai yake ganin cewa wannan gonar cancanta sace ta bashi kuma a lahiran ma da ake gaya masa cewa ya tuna lahira ya ji tsoron Allah in an je can ma koda ma za a mayar da ni wala in ruddtu ila rabbi koda ma za a mayar da ni can la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu canjin da yafi wannan gonar tawa wato ubangiji zai musanya masa gonar da tafi wannan to da irin wannan cika baki haka suka rika yin sa suna nuna cewa ai wannan karamci da aka yi musu a nan duniya yana nuna cewa su suke tare da Allah kamar yadda wanda bai fahimci sunnar Allah a cikin rayuwa ba idan ya ga wani wanda yake cikin walwala sai ya rika ganin cewa shi kamar ya fi kusa da Allah shi yasa Allah yake masa wannan musamman ma in ya ga wani wanda yake bautar Allah kuma al'amarinsa wato a cikin wahala to sai ya rika ganin ya akai wannan shi ya samu wancan ya rasa ya kamata ai ubangiji ya ba mu wancan saboda shi ya fi so wannan kuma ya hana shi saboda shi ya fi ki to amma kuma ubangiji ba haka yake ba to ubangiji subhanahu wataala yake musu raddi cewa to wannan dukiyar da suka tara da ƴaƴan da suke takama da su ba fa za su yi musu amfani a gurin Allah ba innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a haka nan ubangiji yake cewa yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun shin suna tsammanin abinda muke karasu da shi na ƴaƴa da dukiya min malin wa banin na dukiya da ƴaƴa nusari'u lahum fil khairat muna gaggauto musu da alkhairai ne wato muna ba su alkhairai ne cikin gaggawa bal ba haka bane la yash'urun ba sa ganewa ne ubangiji yake gaya musu cewa dukiyoyinsu ba za su amfanar da su komai a gurin Allah ba su kusantar da su ga Allah ba wa ma amwalukum wala auladukum min allati tuqarribukum inda nazulfa da ƴaƴanku da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne za su kusantar da ku zuwa gare mu ba so haka dukiya da ƴaƴa ba su suke kusantar da mutum zuwa ga Ubangiji ba. Allah subhanahu wataala yana musu wannan ne talala ranar da ya tashi damkar su, to babu abin da zai iya musu amfani cikin abin da suka tara. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum azabun muhin. Allah ce kada waɗanda suka kafirta su yi tsammanin annama numli lahum khairun li anfusihim, muna jinkirta musu ne, wato jinkirta wanda muke musu alkhairi ne ga kawunan su, kasi zaton haka. Innama numli lahum liyazdadu ithma, muna jinkirta musu ne dan su ƙara laifuka. Saboda haka muke ba su lafiya, muke ba su wadata, su kuma su yi ta yin abin da suke yi domin su samu su haɗu da fushin Allah, azabar su ta zama mai hauhawa. Cewa lahum azabun muhin, suna da azaba mai wulakantarwa, azabar da za su wulakanta a cikinta. Allah yana cewa wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum innaka kaydi matin. Waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, za mu yi musu talala ta inda ba su sani ba. Wa umli lahum, ina jinkirta musu ne, inna kaydi matin, lalle kaidina mai ƙarfi ne, ƙarfa ne. To Ubangiji yana musu martani ne akan wancan cika baki da suka riƙa yi, na cewa Ubangiji subhanahu wataala ya ba su dukiya da ƴaƴa ne saboda suna da karamci, suna da matsayi a wurinsa. Ba san cewa ranar gobe kiyama ba, idan aka zo duk wannan alaƙa da suke da ita da ƴaƴansu, tsayinkewa take yi. Wa idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Allah ce ranar za a busa a ƙaho, mutane su tashi daga cikin kaburburansu. Fala ansaba bainahum yawma idhin, babu wani nasaba, babu wata dangantaka a ranar a tsakaninsu, babu wani wanda zai amfani wani, babu uba ba zai amfani ɗansa ba, ɗa ba zai amfani da ubansa ba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur. Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku kiyaye Ubangijinku, ku kiyaye dokokinsa. Wakhshaw yawman, ku ji tsoron wani yini. La yajzi walidun an waladihi, uba ba zai iya saka wa ɗansa komai ba. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, haka nan ɗa ba zai iya saka wa mahaifinsa da komai ba. Kowa ta kansa yake a wannan ranar. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Yawma yafirru almar'u min akhihi, ranar mutum zai guje wa ɗan uwansa. Wa ummihi wa abihi, da babarsa da babansa. Wa sahibatihi, da matarsa. Wa banihi, da ƴaƴansa. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kowane mutum a wannan ranar akwai abin da ya sha kansa. Saboda haka rana ne da kowa nafsi-nafsi yake. A ranar kowa aikinsa ne zai kuɓutar da shi, aikinsa ne zai kuɓutar da shi. Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yujih. Kalla innaha laza nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Allah ya ce yawaddu yubassarunahum, ce wala yasalu hamimun hamima, aboki ba zai tambayi labarin abokinsa ba, amini ba zai tambayi labarin amininsa ba. Yubassarunahum, ana nuna musu junansu, duk kowa zai ga kowa, za ka gamu da abin, amma ba wanda zai tambayi wani wani hali kake ciki, yaya kai ka haye, yaya, babu wani wanda zai tambayi wani. Yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmidhin bibani, wanda ya tabka laifi a nan duniya zai riƙa fatan ina ma zai iya fansar kansa da ƴaƴansa. Law yaftadi yawma idhin min azabi yawma idhin bibani wa sahibatihi wa akhi, ya bada matarsa da ɗan uwansa. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi, ya bada ma ƙabilarsa waɗanda suke ba shi kariya a nan duniya duka saboda haukacewa. Wa man fil ardi jami'an, kai duk duniya ma ta tafi jahannama, shi ya tafi aljanna, shi dai kawai ta kansa kawai ya sani. Allah ce kalla innaha laza, fafau, lalle ita wutar laza ce, naza'atul lishawa mai mai yayyade fatar fuska tad'u man adbara wa tawalla tana kiran wanda ya juya baya wanda ya gudu ya juya baya tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa ya tara dukiya anan ya boye ta ya keciyar da dukiyarsa fi sabilillah saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana nuna wa kafirai cewa kar su sa rai cewa wannan dukiya da suke takama da ita a nan duniya za ta amfane su a lahira za ta amfane su ba za ta amfane su ba a nan duniya yayin da azabar Allah ta zo musu haka nan ba za ta amfanar da su ba a lahira yayin da azabar ubangiji subhanahu wataala ta dirka ko su Allah ya ce wa ulaika hum wa qudun nar waɗannan su ne makamashin wuta su ubangiji subhanahu wataala zai rika hura wuta Allah ce ulaika waɗannan dan ku halarto da su a zuciya kamar ga su a gaban ku kuna ganin su kuma ana nuna maka cewa waɗannan dinnan da ake magana akan su suka fi cancanta da irin wannan sakamako su suka fi cancanta su zama makamashin wuta alwaqud shine makamashi abinda ake rura wuta da shi kamar itace kamar kananzir kamar fetur duk wani abinda za a sa wuta ta rika babbaka ta rika ruruwa tana ruruwa to sunan shi alwaqud shi yasa zaka ana kiran man fetur alwaqud saboda ana da shi ake shine makamashin da ake amfani da shi a duk sanda aka bukaci wani abu na wuta ba kirawo su makamashin wuta saboda ya nuna cewa ba su ba rabuwa da wuta saboda su ne makamashin nata da su take kunduwa da su take ruruwa kaga babu maganar su rabu da ita ko ta rabu da su tana tare da su ko yaushe kamar yadda a gaba za mu ga fadar Allah subhanahu wataala ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce lalle waɗanda suka kafirta dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai ba a wajen Allah Allah ce ulaika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wuta su ne abokan wuta hum fiha khaliduna kuma su masu dawwama ne a cikinta har abada kamar yadda ce innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun lalle ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannam kiraren jahannama ne antum laha waridun kuma ku masu shigarta ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tanadi wuta ya tanadi makamashinta su ne mutane da duwar watsu wato gumakansu da suke bautawa fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin Allah ce ku kiyayi wuta wacce makamashinta mutane ne da duwar watsu an kuma tanade ta ne domin kafirai ka sani cewa cikar azaba shine ya zanto mutum ya rasa dukkan wani abinda yake ganin zai amfana da shi sannan kuma dukkan wasu sababba na ya shiga cikin halin ni'asu da tara a kansa wannan shine kamalul azab shine ya rasa dukkan wani abinda zai amfane shi ya zanto ba zai masa amfani ba sannan kuma abubuwan da za su sa azabar tashi ta tsananta gaba ɗaya da zanto sun kammala sun samu cif-cif to wannan mutum ya shiga azu Allah subhanahu wataala a nan ya ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a kaga abinda ɗan adam yake tsammani shi ne duk lokacin da wata musiba ta tunkaro shi farkon abinda zai fara tunanin ya amfane shi wajen tsame shi daga cikin halin da yake ciki shi ne dukiyarsa ko ƴaƴansa su ne farkon abin da yake fara sa wa ido in yana da dukiya ya yi amfani da dukiyarsa ya samu mafita ko ya yi amfani da ƴaƴansa su taimaka masa ya samu mafita ya samu kariya daga abin da ya taso wato ya nufo shi wannan shi ne abu na farko to in ya zanto wannan abin da shi ne abu na farko da ɗan adam yake tsammanin zai samu kariya daga gare su ba su yi masa amfani ba to ina ga wasunsu kaga babu maganar kuma wani daga abu daga nesa ya zo ya amfani shi tunda na kusa da shi bai amfani shi ba shine wannan ma'anar innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a sannan kuma ga al-asbabul mu'lima abubuwan da za su karasa shi cikin halin ni'asu sun ƙara haduwa shine yayin da ya zama shine ma makamashin wutar da shi za a hura wutar saboda kaga da wani sashi na jikinsa za a yi masa azaba tunda sashin jikinsa ya zama makamashi kaga da sashin jikin nasa za a azabtar da shi kullama natajjal juluduhum badallahu juludan ghayra hadiya zuqul azab dusar da fatar jikinsa zagwanye saboda cin wuta sai Allah canza masa wuta haka zai ci cigaba tana zagwanye Allah yana dawo masa da wuta to kaga shine wa ulaika hum waqudun nar kaga sabubban ya cigaba da shiga cikin halin ni'asu sun kammala kasancewa shi shine ma makamshin wutar wannan shine ƙarshen makurar azaba ya zanto da sashin jikinsa za a yi masa azaba kaga babu ranar da za su rabu kenan duk da shine makamashin azaba wutar da ake masa azaba da ita to Allah yake cewa waɗanda duk suka kafirta suna ganin kamar babu wani abin da zai biyo baya ganin irin halin da suke ciki a nan duniya na wadata na samu wannan kar su saki jiki su miƙe ƙafa abin da za su iske abu ne mai tsanani ba za su iya kwatar kansu ba sai Allah ya musu misali ya ce kadabi ali fir'auna wallazina min qabli wato halinsu kamar dai halin fir'auna kamar dai halin mutanen fir'auna da waɗanda suka gabace su wato Allah yana gaya musu cewa su ɗauko izina daga waɗannan da suka gabace su da irin abin da Allah ya musu abinda suka yi Allah ya yi musu uƙubar nan to su ma wannan shi suke idan haka su ma su jira uƙubar da su same su kar su ci cewa Ubangiji zai musu wata mu'amala ta daban ba irin wacce ya yi wa waɗancan da suka gabata ba ka da'abi wannan mubtada abin nan khabar ne mubtada ɗinsa mahzuf ne ai da'abuhum ka da'abi ali fir'auna to halinsu dai kamar halin mutanen fir'auna الدأب شنو الشأن والعادة والسنة دم لما ما جبت اسم فسر كلمة دأب دوانا دأب شنو أبن دمتين يثابة يكي يوي تأي كتاوى إذا الآدة سع تو الآدة سو دهال عند سكي سك تاس سكي كم إيران هالين فرعونني دشي دوانا عند سكي تعالى دشي والذين من قبلهم دع الأمم من سك جباتي سو waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka zo gabanin fir'auna kamar mutanen annabi Nuhu alaihi salam kamar mutanen annabi Hud Adawa kamar mutanen annabi Salih Samudawa da mutanen annabi Lut da sauransu waɗanda dukkaninsu sun ƙaryata annabawan Allah sun ƙaryata ayoyin Allah kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su da uquba to haka yace su ma waɗannan wato labarinsu ko halin da suke ciki kada'abi ali fir'auna kamar lamarin mutanen fir'auna ne kamar wato halin mutanen fir'auna an ce ali fir'aun al'al ana amfani da al ana nufin waɗanda suke makusanta waɗanda suke da alaƙa da mutum ta ƙunda ƙunsa ana kiransu al fir'auna akan jingina masa wato mutanensa da su da cewa alinsa ne adkhilu ala fir'auna أشد العذاب ولقد جاء آل فرعون النذر آل إنساء نبى أنا لفين بق أنا لفين كوي وطن دا كو يا إنساء كو سوى نسكي متان إنجيل إنساء أنا لفين ما بي إنساء وطن دا سك هذا كيد شيء وجن كافر شيء دا أيهم قرية النبى النبي الله سبحانه وتعالى النبي موسى دا النبي هارون da ƙaryata ayoyin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da su waɗanda suka haɗa kai suka bi wato fir'auna sau da ƙafa akan wannan su ake nufi da ali idan ya zanto shi su kansa waɗannan saboda kusanci da suke da shi na ƙud da ƙud abin ya shafe su kaga bin babi aula shi ma ya shafe shi sauraka akan faɗi al ana nufin shi wanda aka danganta wa al ɗin shi ne farkon wanda zai shiga kamar yadda muke cewa a salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim akwai riwayoyin da babu wa kama sallaita ala sai kama sallaita ala ali Ibrahim saboda in aka yi in har za a yi wa ali Ibrahim salati kaga bin babu aula wato shi Ibrahim din alaihi salam ya shiga ciki kamar da Abdullahi ibn abi aufa ya kawo sadaka saga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tayi mace addu'a yace allahumma allahumma ighfir li ali abi aufa yana rufin shi ma yana ciki yace qad utita bizbara min mazamiri ali daud ana alafin daud din shi kansa an baka sauti mai dadi daga cikin sautin da aka bawa annabi daud alaihi salam ba wai ana rufin iyalansa banda shi ba saboda haka anan ana nufin waɗannan da suke tare da Fir'auna wanda suke kudda shi suka bi shi sau da kafa akan abin da yake yi to ubangiji subhanahu wataala ya ce kada bi ali fir'auna Allah subhanahu wataala ya yi musu misali da wannan mutanen Fir'auna da waɗanda suka gabace su domin kamar Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa ku bi diddigi ku bi tarihi sau da kafa ku ga labarin al'ummomin da suka gabata da irin abin da ya same su na azabar Allah subhanahu wataala dukkanin su sun yi kaurin suna a cikin sha'anin kafirci sun kafircewa Allah da manzanninsa sun kafircewa ayoyin Allah subhanahu wataala in kuka yi la'akari da abin da ya same su to kuma ku tsoron abin da ya same su ya same ku saboda ku da su yanzu abu ɗaya kuke yi irin abin da suka yi na kafirci da ƙaryata annabawan Allah shi ma kuma shi kuke yi don haka wannan ya ishe ku wa'azi idan har ubangiji subhanahu wataala ya tumbike waɗancan ya halaka su gaba ɗaya to kuma babu abin da zai hana ku ma in ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ya tumbike ku ya halaka ku gaba ɗaya Fir'auna ubangiji subhanahu wataala ya ba shi buɗaɗɗen mulki inda ya mallaki ƙasar Masar a zamanin annabi Musa alaihi salam ya ƙaryata annabi Musa da dukkan ayoyin da Allah ya bashi walaqad ja'a ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha duka ayoyin Allah da aka ba annabi Musa guda tara walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat Allah ya bashi ayoyi guda tara bayyanannu hujjoji ne karara da fir'auna da mutanansa suka gani amma sai suka sa kafa suka shure suka ƙaryata su Fir'auna bai tsaya ga ƙaryata annabi Musa ba sai da shi ma ya da'awar rububiyya ya yi da'awar uluhiyya ya yi da'awar shi ubangiji ne ya yi da'awar shi Allah ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ku da wani abun bauta ba bani ba saboda ka yayi wannan da'awar ya riƙa yi wa annabi Musa barazana cewa in bai bar abin da yake yi ba na wa'azi na gaya masa gaskiya to zai jefa shi cikin ɗauraru waɗanda ya sa a kurkuku ya rufe la in ittakhadhta ilahan ghairi la'aj'alannaka min al-masjudin na rantsi idan kai riki wani abun bauta ba ni ba zan jefa ka cikin kurkuku tare da ƴan kurkuku to zan kulle ka zan daure ka anan Fir'auna kadai aka ambata kamar yadda muka faɗa a baya saboda shine yafi kusa da alaka da ahlul kitabi ahlul kitabi yahudu da nasara sabanin ada da samudawa kamar yadda muka ce ada da samudawa labarin su yafi shahara wajen larabawa shi kuma fir'auna da mutanansa labarin su yafi shahara wajen ahlul kitabi kuma saboda annabi Musa alaihi salam ya zo da manya manyan ayoyi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar annabcinsa duk da haka fir'auna ya sa kafa ya shure ya take ya ƙaryata annabi Musa alaihi salam ya tuhumi annabi Musa da tuhunce irin yadda mutanen wato Quraishawa ka mushrikan Makka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duka manya manyan ayoyin da ya zo da su waɗanda suke tabbatar da gaskiyarsa amma wannan bai sa sun gaskata shi ba suka ƙaryata shi suka sa kafa suka shure kuma sannan suka ci gaba da zarginsa da tuhumarsa da tuhunce-tuhunce na banza irin yadda aka yi wa annabi Musa alaihi salam saboda haka Fir'auna ya yi tutiya da mulkinsa ya yi tutiya da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi na iko da sojojinsa da rundunoninsa amma daga ƙarshe ubangiji ya murƙushe shi ya hallaka shi ya nutsar da shi a cikin ruwa kamar dai da kuma a yanzu kuke takama da isarku kuke takama da dukiyarku kuke takama da abin da kuke takama da shi har kuke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kuma ku ji tsoro irin abin da ya samu fir'auna kuma zai iya samu saboda haka abin da duk fir'auna ya tara da yake tutiya da shi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yana cewa ba mulkin masar a hannuna yake ba ga koramu dan sura gudana ta karkashin amma ubangiji bai kare shi ba ya halaka shi da ruwan da yake tutiya da shi yana gudu a karkashin gidansa kuma ubangiji subhanahu wataala ya ambaci fir'auna da sunansa anan ya ja hankalinsu a kansa saboda shi ya fi kusa da zamaninsu zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama umar da Allah ya hallaka su ne mutanen annabi Musa alaihi salam bayansa Allah subhanahu wa ta'ala bai kara saukar da wata azaba da ta hallaka al'umma gaba ɗaya ba tun daga kan zamanin annabi Musa alaihi salam lokacin annabi Isa ba a yi haka ba sauraka waɗanda suka fi kusa da a yi musu wa'azi su tuno da abin da ya same su su ne mutanen annabi Musa alaihi salam su ne mutanen fir'auna kamar yadda Allah yake da annabi Shu'aib yake cewa ba qaumi lutun minkum bi ba'id yake wa mutanensa wa'azi yake cewa ku duba mutanen annabi lutun fa ba nesa suke da ku ba ba ku ga abin da ya same su ba Allah yake gaya wa mushrikai eh maga su magana annabi lut yake cewa innaha labi sabilin muqim lalle alqaryarsu tana nan akan gwadaban da yake mai kakki wato hanyar da kuke bi wa innahuma labi imamin mubin suna nan akan gwadaban da yake fitacce ne wato hanyar gucewar ku ce in za ku tafi tauci kuna bin ta gaban gidaddajinsu kuna ganin yadda Allah subhanahu wataala ya mayar da su kufai yanzu babu kowa babu komai a gurin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilun Allah ce lalle ku kuna wucewa ta gaban gidaddajin da asassu ba sannan da daddare ashe ba za ku hankalta ba sauraka anan ma ubangiji ya yi musu misali da fir'auna saboda su ne kusa labarinsu yake kusa akan adawa da samudawa waɗanda su labarinsu yana can nesa Allah ce fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da laifuffukansu wato wannan amfani da kalmar akhadha wanda yake nuna damka yana nuna tsananin abin da ya saukar musu da shi na azaba ta yadda suka zama kamar wanda aka riga aka yi masa kamun kazar kuku babu ta yadda za a iya kuɓuce to haka ubangiji ya damke su anan fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab kamar tafsiri ne na waccan jumlar ka da'abi ali fir'auna wallazina min qablihi halinsu kamar halin mutanen fir'auna kamar halin mutanen fir'auna wanda suka gabace su menene halinsu menene da abinda zai same su na sakamako shine fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya halaka su saboda laifukansu shine kafirci da yawan saban Allah kafircin da suka da saban Allah da suke rayuwa dumu-dumu a cikinsa kuma suka doge akan haka duk da wa'azin da ake musu suka ituba Allah ya halaka fir'auna da mutanansa ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa istakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa akhadnahu wa junuduhu fanabadhnahum fil yabi fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la yunsarun واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وبنجي سبحانه وتعالى يتي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فرعون يجرمن كي شيدر الجنون ننسى أبايا قسى حكم أتكين قسر مصر بغير الحق بطلالة اسكيابا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون سكي طمان بذاء داود السوزوى قريم با فأخذناه وجنوده sai muka kama shi shi da sojojinsa fana baznahu fil yam muka watsa su cikin ruwa fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin duba ka ga yadda karshen azzalimai ya kasance waja'allahu a'immatan yad'una ila an-nari muka sanya su shugabanni ne masu kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun, ranar gobe kiyama ko ba za su samu taimako ba, za a taimake su ba. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na, muka bibiye su da la'anta a nan duniya. Wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhi, kuma ranar gobe kiyama za su tsinci kansu a cikin mummunan yanayi, cikin mummunan hali. To haka Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa fir'auna da mutanansa irin wannan damka, kamar yadda ya halaka su ta hanyar nitsarwa, to haka su ma mutanen annabi Nuhu alaihi salam su ma Allah ya halaka su ta hanyar nitsar da su a cikin ruwa. Haka nan ya halaka Adawa da iska mai ƙarfi, ya halaka Samudawa da ƙara tsawa mai tsanani. Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbihi, فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى قوى الناس من كما شد لي فنسا دقا تكنسو أقوي من أرسلنا عليه حاصبا وندمك أي قوم شد دور وثو كما متانا النبي لوط. ومنهم من أخذته الصيحة, akwai wanda tsawaci ta hallaka shi, kamar mutanen annabi Salih wato Samudawa. ومنهم من خسفنا به الأرض, daga cikin su akwai wanda muka kifar da ƙasa da shi, kamar mutanen kamar Karuna da Allah subhanahu wataala ya sa ƙasa ta hadiye shi da shi da dukiyarsa da abinda duk ya mallaka. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, muka wato kifar da ƙasa da shi da dukiyarsa da gidansa gaba daya. Wa minhum man aghraqna, daga cikin su kuma akwai wanda muka nitsar da shi a cikin ruwa, kamar mutanen annabi Nuhu alaihi salam da Fir'auna da mutanansa. Allah ce ma kana Allahu liyazlimahum, Allah ba kasance zai zalunce su ba, walakin kanu anfusuhum yadhlimun, su dai ne suke zaluntar kansu. To Allah subhanahu wa ta'ala ana ce fa akhadhahum Allah, Allah ya kama su, aka ambaci sunan Allah ana ce ba a ce kawai fa akhadhahum bi dhunubihim ba, ace fa akhadhahum Allah, aka fito da sunan Allah dan a kara ba su tsoro su san cewa al'amarin babba ne. Wallahu shadidul iqab, Allah mai tsananin uquba ne. Wannan tsanantawa wato tsoratarwa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu, da cewa uquba sa mai tsanani ne. Inna akhadahu alimun shadid, damkar Ubangiji mai tsanani ce, mai radadi ce. Fa akhadnahum akhadha azizun muqtadir, muka kama su damka ta wanda yake mabuwaye mai iko. Ana Ubangiji ya fito da sunansa karara don ya nuna musu cewa azabar sa azaba ce mai tsanani. Wannan yana nuna maka cewa duka kafirci iri ɗaya ne, duka kafirci da nada da na yanzu da wanda aka yi a baya, Allah ya halaka mutanen da wanda ake yanzu duk ɗaya ne. Saboda haka duk sakamako a gurin Allah iri ɗaya zai kasance. Hadari ya taso, za mu dakata a nan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ba mu gana na kuskure. Allah ya kai mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.